Hajiya Hafsat Marshal, ‘yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a cigaban al’umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. Da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon, shirin na yau ya kuma karɓi bakuncin Iretikin Gibe, ‘yar gwagwarmaya kuma ‘yar siyasa da ta zama mace ta biyu da za ta wakilci birnin tarayya Abuja a Majalisar Dattijan Najeriya. Kamar yadda muka alkawarta, yau likita za ta dora akan bayanin da take yi kan tasirin barci a rayuwar al'umma. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi sako.
Barci na mata ake da babu nan
wannan da mata ake
da ayyukan gwamnati
da sauran
kuna harkar zaman lafiya
wannan da mata ake
da zaman dan lafiya
Kafin mu kai ga jin abin da ya sa kallabin wannan makon ta tsaya takarar gwamna da kuma dalilin ta na yin adabo da siyasa, shirin ya karɓi bakuncin Iretikin Gibe, mace ta biyu da za ta wakilci babban birnin tarayya Abuja a Majalisar Dattijan Najeriya. A wata hira da shirin kallabi, ta fara da bayyana yadda ta fara shiga siyasa da kuma tsayawa takarar majalisa.
Lokacin da na shiga siyasa,
na'am,
matan da ta ita ne sanata a lokacin a FCT, sanata Haira Kwari
Madabi,
sai ta neme ni ba ta san ni ba, sai ta ce tana neman mace mai ƙarfi mai ƙwazo, tana so ta bada ticket ɗinta da bada goyon baya ta je ta neme Senate na Abuja. Shi ne aka ce to ta neme ni.
Ita lokacin ta sauka ne?
A'a, ba ta sauka ba, tana cikin Senate a lokacin, amma za ta sauka kuma ba za ta ci gaba da takara. Shi ne da ta neme ni, sai na ce mata a'a madam, gaskiya ban iya sanata ba.
Ba ta iya siyasa ba?
A'a, ba siyasan ba ne. En to, ai na taɓa zama sanata, ai ban zai iya ba, zai kome a kan sanata ba, ba zai iya ba. Sai ta ce ba wanda ya iya sai ana yi.
Sannan za ka goge.
Shi ne na ce mata to, shi ne ta roke ni ta ce in zo yi rajista a kan voting. Shi ne na ce to shi kenan na dawo na je na yi rajista. Da na gama na ce to gani nan. Shi ne ta fara koya min ina ne ward ina don ban sani ba, ina ne nan ga wadannan mutanen da zaki magana da su menene. Shi ne na ce mata madam ba ni da kuɗi fa, ta ce ba komai ba kya bukatan kuɗi. Shi ne aka take tura min ki je nan ki je can ki yi wannan ki yi wancan ki yi wannan ki yi wancan, har na zaune ta kira ni ta ce to NNPP Central Working Committee sai taro, suka ci meeting bayan taro suka ce ke za a ba ticket din su. So ta kira ni zo office in haɗu ANPP.
Ok, ANPP a lokacin ANPP.
Sai na je office na haɗu da chairman ɗin da ban san shi ba. Sai ya shi da kanshi ya gaya min ya ba ni waɗansu forms ya ce to mu je tare ya taya ni muka cika. Hakan wannan abu ya faru bai kai wata uku zuwa zaben.
Wani shekara kenan?
2003. Da ta bani haka sai nace to na kira mai gida nace to na samu ni ne candidate na AMPP take yace mun sai da wani kudi nace ba ban bukaci kudi ba sai ce to kin san ba mu da kudi ta yaya zaki kace ku dai ban sani ba bari mu gwada sai yace mu za a goge kasa da ke ce to da wajen da zan fara sai san bari mu fara wai
so an fara gwagwarmayar kina
shine ta tara man mutanen ta ta bani da kansu don ban san kowa ban san ko ina ba a kan siyasa ni na ta zama zama na a gida na tun 1988 da na zo Abuja amma batun siyasan Abuja ba san komai a kai so haka muka fara mu je nan bani da kuɗi sai za mu je campaign sai in cika pick up the biscuit da sweet ranar farko
yara ake ba ke nan
campaign manager ya shi ya kalle pick up din ya ce madam ne kenan yace sweet da biscuit yace yace mun me zaki da shi yace ah sai ke campaign da shi yace campaign da shi sai fashe da dariya yace to mutafi muka kai ko ina sun yi magana da iyayen da manya sun bada yaran sweet da biscuit yaran suna nan suna ta murna Abuja sai yi ba Abuja sai yi ba aka zai muka yawo bayan wancan pick up ya kare za mu tafi kuma na ga shi ya je ya siya na ce a'a manager
me ne ka sayan biscuit da sweet
ya ce za mu yi campaign da shi ni da nayi dariya so haka muka je muka yi da aka zo aka yi zaɓen kowa Abuja sun san mu muka ci zaɓen
a lokacin ma
lokacin mu muka ci zaɓen amma lokacin shugaban kasa PDP ne yake samu shi bai yadda a samu shi opposition
a majalisa ba
a 16 ɗin da yake da shi a kujerar gwamnati shi bai yadda ba haka muka ta ja na tafi kotu kotu suka ce judgment ɗinsu suka ce over voting da over balloting does not matter in an election.
Subhanallah, a wannan zamanin ke kafin a yi sabon dokar zaɓe damu da ba riba.
So sai na tsaya ina ta kallon su da aka yi appeal court of appeal suka ce duka a maganan da na yi gaskiya PDP ba su ci ba mu je mu sake aka muke ta ja zaɓen nan kusa shekara ɗaya har da muka je by election haka muka jayayya muka jaya karshen dai sai na ba da announcement na ce to kowa sun san ban faɗi zaɓen nan amma dai kawai dai na haƙura don FCT ta samu cigaba
yadda ya faru kenan
ya haka ya
faru to wannan abu da ya faru tsakanin ki da tsohon senator ta babban birnin tarayya Hairat Gwadabe me ya nuna kenan ya nuna cewa akwai lokutan da mata ke taimakawa mata ƴan uwansu
akwai kuma ya nuna cewa mu mata da muke ciki in muka ja wanda suke guje muka nuna musu hanya muka ba su ruwa bayan muka ba su karfi su ma za su samu karfi da su ganci a
wannan bayanin na Senator Iriti ya nuna cewa mata suna iya cimma burinsu na ƙara samun wakilci idan suka kama hannun ƴan uwansu mata suka kuma ba su goyon baya za mu ci gaba da haska fitila kan wannan fafutuka kafin mai sallama da kallabin da ta bakunci shirin makonni biyu da suka shige Hajiya Hafsat Marshall ta bayyana abin da ya sa ta shiga siyasa da kuma dalilanta yanzu na cewa akai kasuwa
a lokacin da dai kokarin shiga takara daga 2003 ne lokacin da Yarima ya ci zaben jihar Zamfara sai ya zo da maganan shari'a mutanen mu kuma kin san dama su blindly duk wanda ya fito ne magana addini bai follow him blindly sai ya zama na mulkin da ake a Zamfaran nan ba na musulunci ba ne sai na so mu criticize din Yarima a rediyo ina criticize din shi da abin da aka yi da ya gaba dai ba zan fito gidan rediyo in yi magana to karshen ta ina cikin yace coordinator ta wata kungiya da ake cewa ba wa ba medical center kishi cewa abin da yake coordinator din sai Zamfara state ko a lokacin ina coordinator din nan sai aka samu case din wata yarinya ka da kai cikin shi kana maman da yake kawo ta gurin ɗan hisba ana kawo ta da bin yayi mu sai aka yi rike hukuncin kai mata bulala aka ce karban waɗancan su ne jinayin cewa su suka yi mace ciki har da dattijo wanda yake da yaya wanda suka girme ta amma ba a yi musu komai ba sai aka ce ai ta yi musu ƙazanci saboda haka za a yi musu dilala wannan ƙungiya da yake cikinta sai suka kawo ziyara suka kawo mata taimako sannan kuma suka je su ga Rima lokacin da za su tafi sun ce mu in zo mu tafi tare shi a ni in na je zan ɓata muku haka ku je dai ku suka je suka ga haje suka ce mun yi magana da shi yayi alƙawari ba za a yi yayin ya bulala ba sai ta yayi abin da ta haifa dan lokacin tana da dadan wata bakwai to washi gari sai aka yi mata bulala sai kuma suka ce mun sun sanje shi ne yasa aka bin shi shi ba mace ko guda sai ce saboda babu mata masu ilimi a kasar Farastic shi ya saka domin kuma wannan abin da ya faɗin sai ya min ciwo saboda na san manyan mutane da yawa masu digiri da masu masters kawai an kulle su ne a gida da a duniya in gane yawa shigari sai na kira Aliyu Mustapha ya ce to ina da magana da Allah sai ce min me zaki mama na ce zan fito takarar gwamnatin jihar Zamfara bayan na yi wannan announcement din ba irin zagin da ban sha ba har an yi azumi na kwana uku gida na yana fesin masallaci nan a gusau yana fesin gusau an yi azumi tun daga ranar Friday wani malami daga Katsina ya zo ya ce wata shegiyar mata na duniya wanda tura suka siya suka biya ta zo za ta bata shari'ar da hujjar da ji yake yi saboda haka a yi azumi kwana uku sun yi min albarka da ni da abin nan ɗinku reporter ɗinku Sani Tsare Allah ya ji kansa da wani kuma reporter ku a Sokoto na manta sunan shi aka yi azumin nan na kwana uku aka sunan mana saboda haka ba abin da ban gani ba a lokacin amma abin da ya dame ni gida na ma a lokacin ke ciki na ya karye ba yi da makulli halo na ma tura shi kawai muke yi inda an ba ni kuɗi America ko Ingila sun ba ni kuɗi a ga gida na haka ɗan jarida da suka zo su yi abin nan guardians da wanne na yarba ne da suka zo ne intanet suka ce su ba su da security a gida na ba da za a yi challenge somebody like ya rima basura sannan in zauna ba su security a gida na sai ne da yare su musu an yi security na abin da su wasu gudan na da security na gulun jini to muna cikin haka muna gugwa ma sai aka samu wani jefe kara gurin sarkin musulmi macu macu da an kai gida ne da babana sai mace ba shi ya so mu kira na sai ce ni ya ta ce jawo ki ba ka jin magana sai ce ba bane aka yi sai ce an ce kin ce zaki takarar gwamna an ce masa kwarai baba kuma ina fata za ka mara mun baya sai ce a lokacin da mata za su yi wannan bai zo ba saboda haka in dai mun isa da ke cikin yin magana ne sai ce to baba na yadda zan janye amma a bani 3 months in so mata mutanen nan sannan in so sai in janye sai ce an baki mun gama na magana da shi da jiddar sai baba na su ya kira ni mahaifi shi ma ya sun da suka rike ne su gani magana ne shi ma na ga shi sai an sa ni na bashi amma ta karata na waka ta kauyuka an kai posters na ba inda ba su shiga ba bayan wata uku dan sai na yi zuwa kwaifi da kalis
amma wata
injin da aka yi ni shiga
kin samu karbuwa a lokacin wannan watanni wannan watanni uku
da kike ka karbu ni ga samu mutane su sai especially matasa kin san ba a shari'a ba a siyasa sai da matasa na samu matasa sosai don kullun kofar gida na a cikin yake na samu mabiya all over kawai dai iyaye sun riga sun sa baki dole ne mu ce je ne shi ne kawai
wato kina ga masaniya game da abin da ya sa su matasan suka baki goyon baya suka samu kasashen baki goyon
saboda injustice da ke faruwa ana tara kudin gwamnati sai a dauka a kai rikin din mutane maimakon a yi musu aiki sai ka ga mutumin da ko ke ba shi da shi dai ya zama mai kudi titunan mu ba kyau ba mu da ruwan sha ba magunguna a asibiti in an kai ma maganin gwamnatin tarayya ta ba da lokacin asibiti guda ɗaya ne na gwamnatin tarayya an ta ba da maganin ma sace shi ake a sayar ta je sai a rubuta maka sai ka rubuta siya so injustice in yayi yawa sannan a dinga ƙarya da addinin musulunci shi ne abin da ya fi ciwo a kai amfani da addini don kai ashe gidan ɗinka wannan shi ya saka da yawan gaisa da gidan ɗinka kuma ba don siyasa ta lalace ba yanzu kuma shekaru sun kai da na sake challenge ɗin wani
me yasa kika ce siyasa ta lalace
ta siyasa yanzu ai is very dirty ba gaskiya a cikin ta
ba tsafta
da shin zalimi yawa da barna da ake sa yara suna yi idan su kashe mutum su dungunta mutum su kona maka gida ba abinda ba a yi abinda Najeriya ta gada kenan yanzu magana da nake miki akwai yarinya ta ita ce commissioner ko to abin nan dan gudun hijira a Zamfar state wannan zaben da aka yi da matawalle faɗi yara sun tare sun je gida na za su koma gidan shi kuma sai sun mata tsirara saboda gwamnan ta ya faɗi to kin ga irin wannan siyasa ina za ka sa kanka a ciki kai ni ba zan sa yara su yi wani asirin wani aikin banza ba to amma yanzu abin da aka gane kenan a dura wa yara kwaya je su kone-kone je su kashe-kashe ba abin da za a yi
to me
last election da aka yi ba wata mata aka kona a abin nan ba tsakanin Bauchi da Benue aka zage gidanta aka sa fetur aka fanta maka ta huta da ita da yayanta uku suka mutu bayan siyasa is not about your life in za ka mutu ka mutu kan abin kirki
wa'yansu suna gani cewa rashin samun wakilcin mata a madafin iko da majalisu yana daga cikin dalilan da yasa ake samun irin wa'annan matsalolin da kika ambato a cikin al'umma menene ra'ayinki
kin san ta wani guri matan suna da laifi saboda su ne ba sa mara wa ɗan'uwan su mata baya sai kai ka mace ta fito siyasa mata ƴan uwanta sai su ga dan menene za su mara wa mace ɗan'uwan su baya saboda haka sai su mara wa mazaje baya amma duk ranar da aka wayi gari cewar mata sun san balu din ƴan uwan su mata sun san kuma abin da za su iya yi na alheri na kyautata rayuwarsu ina ga yana ci za a samu matan da har za ta shugaban kasa ma nan gaba ba mun samu yanzu wanda ke contesting gwamna ba so matan mu su ya kamata su tashi sai su farka san cewa eh in mace ƴar uwar su ta fito su ba ta karfin da za ta fita ai gogayya da ita amma ba su yi mata dadin baki ba daga baya su zaga su je su zabi maza yadda ana wannan to mace ba inda za ta a Najeriya to da yake duk da haka dai mun ga America ma sai ɗan shekarun nan muka ga mata na yin wani abin kirki a siyasa
yanzu daga cikin bayanin cikin ce ke kaɗai ce a cikin ɗan uwanki ma baki ci gaba da karatu har kika kai matakin digiri ba amma duk da haka bai hana ki cimma nasara ba a rayuwa domin nasara ba dole sai an ganka da kuɗi ko kuma ka samu wani babban mukami ba wannan abin da kike yi ya ma fi abin da wani da ake cewa ya kai wani matsayin cimma abin da kika cimma gaskiya ba kaɗan ba ne a ce daga wa'annan shekarun har ya zuwa wannan lokaci baki gaji ba me ya kamata mata su
kin san tun da na taso na tare gidanmu ana kokari kowa yana kokari gurgurin iyawarsa kuma kaman taimaka wa mutane gidanmu wani lokaci ana baki 50 amma komai dare baki suka isa gidanmu za su samu abinci to yawanci halayen da na ɗauka ne daga gida ƙarƙashin guidance na uba da na uwa sannan gidanmu babana matan su uku ne amma in kika shekara zuwa ba za ki gane ai ɗan wannan ba wai ɗan wannan mai gidana har na ayi haifi ƴata ta uku bai san wani yaro ne ɗakin mu ɗaya ba wane ne ba ɗakin mu ɗaya ba to kin ga irin wannan tarbiyya da kyar ake samu ta yanzu samu da irin ta yanzu in kika ga an tashi ma gida sai kika ba ma wanda kuka haɗa uba da shi ba sai kika kuna kiyayya ɗaki ɗaya ma uwa ɗaya uba ɗaya to mu ba a koya mana wannan tarbiyyar ba kuma ita muka koya wa ƴaƴanmu saboda mun ga abin da alherin shi uwa ta a kullun ta kance mun ki rike ƴan uwanki da kyau saboda ba ki da kaman su in ga miji ne za ki iya canza miji in ƴaƴa ne za ki iya haihuwar wasu amma ɗan uwa ba za ki iya canza ɗan uwanki ba to waɗannan halayya na iyayenmu su suka ƙarfafa min gwiwa ya ce duk abin da na sa a gaba in Allah ya so ba zan fasa ba sai na kai gidiyan fatata
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma a fannin kiwon lafiya kuma za mu dora akan bayanin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da kananan yara a birnin Kano wadda take bayani akan tasirin bacci ga lafiya bil adama
shin wani irin bacci ne za a iya cewa ya zama na cuta?
Sleeping sickness, wato African trypanosomiasis kenan, kwayoyin cuta ne suke jawo ta. Kuma su wannan sleeping sickness din mutum yana samun shi ne idan wani kuda, wato tsetse fly, ya cije sa. Saboda shi wannan kudan shi kadai ne yake iya dauko cutar ya sawa mutum. Shi ne kamar vector kenan, kamar yanda sauro yake jawo malaria, to shi kuma wannan tsetse fly shi yake jawo, yake sawa mutum wannan African trypanosomiasis. Dun kwayoyin cuta ne wanda idan Allah ya taimaki mutum ya je asibiti aka bincika aka ga cewa yana da ita, sai a bashi magani ya sha, sai kwayoyin cutar nan su mutu in Allah ya taimake shi shikenan. To kuma amma akwai kuma wato yanaye na matsalolin bacci da mutum zai iya samu wanda babu abin da ya danganta shi da sleeping sickness. Akwai cututtukan da suka danganci kwakwalwa ne gaskiya. Haka mutum zai zo ya yi ta bacci, ya yi ta bacci, ya yi ta bacci, duk inda ya samu ya kwanta sai bacci. Shi ne ake kira hypersomnia, wato bacci ya yawa. Somnolence shi ne bacci, halin bacci ko yanayin bacci. To idan mutum ya yi ta wannan baccin hypersomnia, to ya yi yawa gaskiya, to wannan sai ya je asibiti. Akwai psychiatrist, wato likitan kwakwalwa, da za a je a yi bincike yanda ya dace, sai a bashi abin da ya dace ya sha dan ya dawo daidai. Akwai kuma wanda shi kwata-kwata baccin ne ma baya isassa, ko kuma baya samun shi, wato insomnia kenan. Wannan insomnia za ta kasance kwata-kwata idan mutum ya kwanta ya ta juyi, amma fa yadda ya ga dare haka ya ga rana, ya ta kirga awakai a sama, amma ba za a iya baccin nan ba. Ya sha madarar duniyar nan mai dumi, ba za a iya baccin ba. Akwai kuma wanda a'a ya fara baccin fa kamar abun arziki, sai kuma ya farka ko ta farka, shikenan kuma ba za a iya komawa baccin nan ba. To akwai matsala shi ma insomnia ne na wani bangare, shi ma dole sai an je an samu likita a binciki mutum, a tabbatar cewa ya ne, sai a bashi abin da ya dace a bashi, sannan ya samu yayi bacci. Akwai kuma wanda zaka ga ana bacci ana magana, to wannan shi ma akwai matsala. Ko kuma a'a ana bacci ana tafiya, to shi ma akwai damuwa. Wa'annan duk matsaloli ne, ko kuma yanayi condition da ya kamata idan mutum yana da shi sai a kai shi asibiti a bincika a gani. Akwai wanda zaka ga idan ya gaji da yawa ya kwanta bacci, zaka ji yana surutai, wannan fa ba wai ciwon kwakwalwa bace, kawai jikinsa ne bai gama abin da ake kira restoration ba. Wani kuma duk yadda ya gaji da ya ji wani ko motsi ko kuma sauti, to sai ka ji yana mayar da wannan motsin ko sautin, to shi ma duk a cikin gajiya ne. Amma idan ya yi yawa, to sai a je a bincika a ga me ya dace a yi wa mutum. Tunda yanzu akwai na'urori kala-kala wanda idan aka saka, in mutum ya kamata a ce idan shi biyu ne, akwai abin da zai nuna wannan pattern din da na faɗa da. Idan mutum bacci ya kamata a ce tunda baccin yanayi ne biyu, duk akwai wani wannan pattern din da za a gani a na'urar da za ta nuna cewa wannan bacci yake. To amma fa gashi kuma idan shi biyu, to kin ga akwai damuwa kenan, ko kuma a wannan baccin yake, ko kuma a wannan baccin yake. Tunda baccin ma kala-kala ne, akwai lokacin da za a yi abin da ake kira rapid eye, bana so ma shiga deep ne. Shin wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan bai samu bacci yadda ya kamata ba?
To daga dan wannan bayanin dai ina sa ran cewa an fahimci muhimmancin bacci. To shi fa bacci lokaci ne wanda jikin dan adam yake bukata.
Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon, sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa, inda za ku ji wata hira da muka yi ta musamman da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a zaben da aka gudanar a Najeriya. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawa Sharif a nan birnin Washington DC, da kuma wakilanmu Hawa Umar da Madina Dauda a Najeriya da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin na wannan makon. A madadin su duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Hayya hayya salamu ya mata na zama kai.